daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma na iya kama muka tsaya tashar VOA Africa dake 102.5 sai kuma gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da numar da dalar har ma da niyyar muryar arewa kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com Masauraran mu assalamu alaikum nine Sarfil Hashim Gumel tare nake da Grace Alheri Abdu muka sake dawowa a shirin mu na hantsi Cikin shirin za ku ji cewa yanzu haka kungiyoyi da kuma dattawan jihar Taraba na mai da martani game da kalaman da gwamnatin jihar Taraba Darius Dickson Isiyaku yayi na danganta Boko Haram da rikicin da aka samu a tsakanin Fulani makiyaya da kuma wasu ƴan kabilan jihar batun da suka ce bai dace ba haka kuma za mu kawo muku shirin kallabi tsakanin rawuna wanda Maryam Dauda ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma sharhin jaridan Amurka na wannan makon haka kuma za mu kawo muku wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke ajiye mana amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labarin duniya
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu Shugaba Donald Trump na Amurka jiya Alhamis ya fita karara ya musanta cewa ya matsawa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI lamba da ta kawo ƙarshen binciken tsohon mashawarcinsa ya kuma nemi sannin fa'idar mai bincike na musamman da zai gudanar da bincike kan ko akwai alaka tsakanin ofishin yaƙin neman zabensa na shekara ta 2016 da Rasha da nufin yin tasiri a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar Ya amsa ma wani dan jarida cewa a'a tambaya ta gaba da ya tambaye shi ko ya buƙaci director hukumar FBI na lokacin James Comey ya dakatar da bincike da ake gudanarwa kan mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa Michael Flynn da aka sallama a ganawarsa da manema labarai ta farko tun ranar 12 ga watan Afrilu wanda ya gudanar tare da shugaban ƙasar Colombia Juan Manuel Santos Da ya kawo ziyara Trump ya musanta cewa akwai wata hulɗa tsakaninsa ko ofishin yaƙin neman zaɓensa da jami'an ƙasar Rasha da ke da ikon faɗa a ji. Ya ce ko makiyana ma sun ce babu wata hulɗa da tsakaninmu. Trump ya bayyana takaicin cewa batutuwan da suka dabaibaye fada White House suna rauni ga haɗin kan ƙasa. Ma'aikata harkokin wajen Amurka ta gayyaci jakadan ƙasar Turkiya Bayan da dogarawa da magoya bayan shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan suka lakaɗawa masu zanga-zanga duka a kofar ofishin jakadancin Turkiya farkon wannan makon. Wani jami'in ofishin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce jakadan Sadiq Khalid ya gana da mataimakin sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Thomas Shannon jiya Laraba. Wato ranar Laraba kwana ɗaya bayan tashin hankalin da aka yi a ofishin jakadancin Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Newitt ta ce tashin hankalin ba shine hanyar da ta dace ta mai da martani ga fadin albarkacin baki ba. Muna goyen bayan yancin al'umma ko ina na bayyana ra'ayoyi da kuma gudanar da zanga-zangar lumana. Ta kara da cewa muna sanar da gwamnatin kasar Turkiya damuwarmu da kakkausan lafazi. Senator John McCain na jam'iyyar Republican shugaban kwamitin ayyukan soji na majalisa ya ce yana son ganin an dauki mataki mai tsauri kan Turkiya. Ofishin jakadancin dai ya dora alhakin tashin hankalin ne kan kungiyar da ke da alaka da jam'iyyar PKK ta kasar Turkiya da cewa sun tuzura Amurkawa 'yan asalin kasar Turkiya da suka taru domin yi wa Erdogan gaisuwa. Jirgin saman yakin kungiyar kawance da Amurka ke jagoranta ya kaiwa dakarun da ke goyon bayan Syria hari da waɗanda ke ci gaba da keta yarjejeniyar daina tashin hankali a wani yankin da aka keɓe kusa da wani sansanin sojin da ake horar da mayakan Syria. Kakakin rundunar sojin ta tsakiya Major George Jacks ya shaida murya Amurka cewa dakarun da ke goyon bayan gwamnatin Syria sun kafa wani ayari a arewa maso yammacin sansanin da ke Al-Taf. Da motocin yakin Syria da motoci masu silke da kuma makaman artillery da manyan motocin aiki suka fara jera motocinsu suna shirin yaki. Jakes ya ce runduna haɗin gwiwa ta yi ta shawagi da tsawon sa'o'i a sararin sama har suka harba roka ƙasa na gargadi amma wato jami'an wato rundunan suka ci gaba da jan daga. Dakarun haɗin gwiwan sun kuma yi amfani da hanyar sadarwa da aka kafa tsakanin Amurka da Rasha su ga ko Rasha za ta yi ƙoƙarin janyo shawo kansu, amma duk yunkurin da Rasha ta yi sau da dama bai canza lamarin ba. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar Lafiya ta Duniya ta fitar da wani sakamakon bincike da ya shafi abinda ke kashe matasa a duniya. Binciken ya nuna cewa kimanin mutane miliyan 1,200 su ne suke mutuwa kowace shekara, kwatankwacin mutane 300,000 kowace rana. Bisa ga binciken, hatsarin mota shi ne kan gaba a jerin sanadiyar asarar rayuka, waɗanda sanadin kuma sukan haɗa da cutar da ke hana lumfashi da kuma kisan kai. Rahoton ya nuna cewa abin da yake yawan janyo asarar rayuka ya bambanta bisa ga jinsi ko kuma addini ko shekaru.
Grace Alher Abdi kenan ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ƙungiyoyi da dama da kuma dattawan jihar Taraba sun mai da martani game da kalaman da gwamnan jihar Taraba ya yi na danganta Boko Haram da rikicin da aka samu tsakanin Fulani makiyaya da kuma wasu ƙabilun jihar, batun da suka ce bai dace ba. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Sure dattawan jihar na mako mai da martani ne game da kalaman da gwamnan jihar Taraba ya yi lokacin da yake tarban hafsan soji mai kula da runduna ta 82 da ke Enugu, wato GOC Major General Adamu Abubakar, wanda ya kawo ziyara aiki a jihar, inda gwamnan Taraba a kitaddare Disan Isiyaku ke ma danganta tashi-tashin hankulan da ya auku a tsakanin Fulani makiya da kuma wasu ƙabilun jihar da 'yan Boko Haram da ya ce sun tsallako jihar Taraba. A wajen wani taron manema labarai a Jalin Gwafa da jihar, Alhaji Hassan Jikahardo da ke zama tsohon shugaban jam'iyyar APC a Taraba ya kuma musanta kalaman da gwamnan ya yi da cewa hakan fa bai dace ba. Hassan Jikardo, wanda ke cikin mawarin da aka tantance a matsayin jakada, wato ambassador, ya ce a matsayinsu na shugabannin al'umma a jihar ba su ji daɗi da kalaman da ke fitowa daga bakin gwamnan ba, wanda ya ce hakan na iya mai da hannu agogo baya a yunkurin da ake yi a yanzu na gano bakin zarin magance rikicin ƙabilanci da ake samu a jihar.
Na farko, abin da yake magana cewa ai Boko Haram sun shigo Taraba ƙarya ne, faɗan da ya faru tsakanin kusa da takun da ƙaramar hukumar Bali da Kurmi faɗa ne tsakanin Fulatani da Bakutufi. Mutane biyu ne. Abinda muke tambaya, idan an sami arangama tsakanin mutane biyu, me zai sa a kirawo mutane a zo a haɗu maimako a zo a daidaita, a kira mutane a zo a shiga faɗa? Saboda haka ƙoƙari yake so ya gwara mu dinga faɗa mu kashe junanmu. Saboda haka muna kira ga Fulaninmu da Kutef da Tibabinmu, dukkan su ƴan uwanmu ne, muna son kowa ya zauna lafiya da dan uwansa. Kada mu yadda wasu wanda ba su da wani abu a nan jiha kuma ba nan suke zama ba, su hada mu fada su gwara mu su zo mu dinga kashe junanmu. Wannan ba daidai bane, wannan kuma ya haramta ga shugaba yayi wannan.
To, sai dai kuma gwamnan ta bakin hadiminsa ta fuskaci harkokin yaran labarai Mrs. Silvanus Giwa ya ce ai ba haka kawai ma yayi wadannan bayanai ba.
An samu wasu tagaso, wasu ƴan Boko Haram akwai wanda sun gudu daga can Sambisa, ai so sun ganka wata rana inda ake zama na kwanciyar, amma su kuma ba su ba mu kwanciyar hankali kuma yawancin su suka gudu suka zo su tayar mana da hankali, mu kuma ba mu son tashi hankali. Ainihin Fulani cikin Southern Taraba ainihin su ba su neman fadan nan. Wanda sun zo ne, Fulani suna zuwa Takum, Fulani suna zuwa Usa, suna Fulani suna zuwa Kurmi, kai su ci kasuwa su sha giya su koma.
Tun farko ma a jawabinsa, Hafsan Soji mai kula da runduna ta 82 da ke Enugu, wato GOC Major General Adamu Abubakar, ya ce ya zo jihar Taraba ne domin gano bakin zarin magance rikicin Fulani makiya da kuma noma da ma sauran wasu batutuwa da suka shafi harkar tsaro, inda kuwa ya ba da shawarar da a kafa kwamitin tsaro a jihar da zai kunshi shugabannin al'umma. To, sai dai kuma yayin da wannan make faruwa, ita kuwa nata bangaren rundunar 'yan sandan jihar Taraban ta magargaɗi al'ummar jihar ne da a daina kalaman da ka iya kawo tashin hankali. ASP Dabi Misal shi ne ma kakakin rundunar 'yan sandan jihar.
Muna so mu tabbatar ma jama'a cewa a yi kokori a guji maganganu ko rufce-rufce wanda zai kawo tada hankali wa jama'a. Duk abin da ake yi a tabbatar da cewa fa zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali shi ne abin da kullum muke bukata, kuma shi ne cin gaban kowane kasa. Lokacin da ake samun maganganu wanda a zagin wani kabila ko zagin wani kungiya ko wasu jama'a wanda zai kawo daga hankali, bai da kyau. Sannan kuma doka za ta ya daukan mataki kan kowane mutum so muna kira ayi hankali
jihar Taraba jiha ce ma dake da yawan kabilu wanda kuma ta shafa ma tashi tashin hankula dake da nasaba da fadan kabilanci wanda sautari ma kare kide ya koma na addini ko dake yin magana kan cewa ya zama lafiya yafi zama dan sarki Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gai da Ibrahim kafin mu je ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan wakar.
Zamma kogata ya gidi akauna guga shida sakana da fadi da shida alhaji yalo kamida umaru halima godona alhaji amza da shida da hinana kota ina badadi kama na kunduru mamma na sanyo Allah bi kanshi da shida tuke tando mai kanu mai saje danye da bature posta da shida ba wana posta wa anda ke ga sakanni fi to ka ji shabi yo dai dai ba so halin baban du ta in ya ha bi sa hanya kanan alige da da de kole ka da kan ko di ido tuwa abincin giwa wandala inda kici ta kwana da yunwa mbawa kuma kuma ka kwana da wuta duk wanda ya ce wuta salata kwana wandala shi ne ya kwana bai ba ci ba kanan alige da da de bale ka wandala shi ne ya kwana bai ba ci ba kanan alige da da de bale ka mbawa nan lara balagan adiraki ature kankana na manya sando dukalan dirayeba mai jammota kamar su yabil hodu zuwa su GMC zuwa su masandi kamar su ostan ostan dan tamba faya ishe su ba kullum fasinja sai nan daru zaka ja uwa da tirela ko sham sham zaka ja uwa da tirela tan ashirin na uwa ne tan goma kan na tirela ga dan wurin fasinja ko areba in ne a watsa saboda yan sanda kila hadu lalara ba mai kallifi kanan alizaki wanda ba wa san sani mai daji lalara ba mai kallifi ba kanan alizaki yaronda ya zamma kamar mota ya zanda ya kallifi ya zamma kamar kallifi ya ban abin mamaki ya ban ni na kaka landa ya dauko shata wanto wa babirini ba ya kai ni bai ni waka na kwana ne ba sawaka da ne biya shi bukata da zai biya ni bukata sai landa zai mai duni
to madalla har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Ya salamu hayya hayya salamu ayyuma ta na zama kallabi tsakan Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan ma sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata na fara hira da Amina Mimi Suleiman mai sana'ar yin kwalliya, inda ta ba mu dan takaitaccen tarihin rayuwarta da kuma yadda ta fara wannan sana'ar. A shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga tambayar da na fara yi mata. To malama Amina, kafin kika fara wannan sana'a ta kwalliya gadangadan, akwai wata makaranta da kika je ko kuma akwai wani horo da kika samu?
Gaskiya babu, ni ban taba zuwa, na je na zauna irin a koya min wani way makeup haka, na zauna wai ana min makeup training ba. Kawai dai tun asali kin sana fada ki ce ina yarinya ina da son yin abubuwan nan, so ina kallon videos haka, ina karanta books takardu haka da yawa akan kwalliya haka na mutane daban-daban, da wasu kwalliyar na Baturai, wasu haka na Black Americans, duk dai ka hada dai ka ga duk kowa dai me yake burge shi. Wani lokaci kuma ana yin irin sababbin abubuwa suna fitowa haka na kwalliya. To duk ka san da zaman su, ka san yanda ake shafawa, ka san wannan shi ne amfanin shi. Kamar duk irin su contouring din nan da ake yi yanzu dai. Wato irin ka gyara hanci ne, kaga za ki ga mace dai ko da ba ta da hanci, za ki ga muddin aka mata za ki ga hancinta ya fito, hanci ya yi dogo kamar na ɗan Fulani irin haka. To kin ga duk wannan abubuwan ai kulliya ne, za ki ga yanzu mace da kika gani ya ba hanci, next din za ki ga hanci ya fito duk ya yi kyau. To shi din irin abubuwan nan ne, sababbin abubuwa ne da ake yi na kulliya da ba kowa iya ba.
To malama Amina, ba kya gani kamar yaudara ce ake wa maza da irin wannan kulliyar?
Okay, kin gani dai gaskiya yanda nake ganin abin, ni bana ganin shi kamar yaudara gaskiya. Kawai gyara ce dai kuma mace an santa da san gyara. Kin gani dai in kana dai da wani saurayi ne ko magana an dai da gaskiya yake yi, ai ba wai kullum bane mutum saurayi zai zo gani ki kullum da kwalliya a kai. Dole akwai ranakin da ya kamata kawai ka fita ne ya zanka yanda kake. Idan mutum ma dai mai wayo, ai ya san cewa kullum yana ganin ki da kwalliya, wata rana ko baki ba zai ce miki kai yau ka ki shafa ina so in ganki haka. Ko cikin wasa ne. Amma wasu matan ne gaskiya yanzu suna yin abin yana yawa. Ko su ɗaya ne a wata, ka dai fita ka ganka a yanda kake sasu da in ya tashi ranar da aka ce yau ya zo ya kawo kaya an yi aure, gobe ya tashi ya ba kwalliya ba zai ce a kai wannan yaudara ba ne.
Abin da ya sa dan akwai labarin da na taɓa ji ne cewa wani ango ya saki amaryarsa bayan da ya ga fuskar ta ba kwalliya kuma sabon aure ne. To kin ga wannan kuma ai kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba.
Inda an yi haka gaskiya haka dai.
Ko akwai wata illa ta yawan yin wannan kwalliyar?
Eto kin san shi fata kowa da irin nasa. Na wasu kamar nawa haka, ni ko da zan yi kwalliyar yau in yi gobe in yi jibi a ce a cikin wata ma kullum in yi, da shike ni fata ta gaskiya bana yawan samun wani pimple irin su abubuwan da ya damuwa-damuwa da aka san mata da shi haka a skin ɗinsu, ni ba na samun irin wannan. To ko da zan yi irin wannan, ni ba abin da ke samu na, amma bai zama cewa hakan ya kamata ba. Ya kamata a ce ko da kana yawan ta kwalliyar nan, ka bar fuskanka ya ɗan rinka hutawa, wani lokaci ya ɗan sha iska, ka ɗan shafa moisturizer, ka ɗan manka kawai dai da zai ɗan sa fuskar shi ma cells ɗin su huta. Ba tare da kullum an rufe su da foundation da powder ba. In ka cika yin haka, especially idan naka fatan ba mai tolerating irin wannan abun ba ne, za ki ga pimples sun fara ma mutum yawa a fuska, abubuwa daban-daban yana iya janyowa. Kuma ba da kyau gaskiya mutum ya kwana da makeup. Ko da ka yi kwalliyar nan, in dare ya yi yamma ya yi ma yawanci daga yamma, ka wanke fuska kawai shi ke. Kuma su foundation da sauran nan, ba kullum ya kamata ana sa su ba. Kamar ni, an ba wai wani guri zan tafi sosai serious haka ba. Kawai powder nake sakawa da lip gloss an fita shi kenan. Amma in dai har zan tafi wani guri, ko ni da mai gidana za mu fita, ko zan tafi wani biki haka, ni ma ina so in ga an ganna na fito na yi test, ko zan tafi aiki. Dan in zan tafi aiki, ina son in yi in ana hango ni an san wannan ita ce mai kwalliya. In aka ce maka ma zauna ta maka kwalliya, za ka zauna ba tare da ka musa ko wani abu ba. Amma in dai kawai normal day ne, powder kawai shi kenan, an gama. Ya dai rage maka ɗan muni, ya ɗan gyara fata, ya ɗan sa ka fresh, kuma bai yi yawa haka ya rurrufe yanda har zai dama fata ka wani damuwa ba.
Ba shakka wata kan kwalliya tana ɗan rage muni kenan.
Gaskiya.
To ma sauraro, a nan za mu dasa aya a shirin namu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Amina Mimi Sulaiman da Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Gaida Maryam. Yanzu kuma ga nazir Hausawa da sharshin jaridin Amurka.
Sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labarin bayanan tsaro na sirri da shugaba Trump ya bayyana wa jami'an Russia a tattaunawar da suka yi satin da ya gabata, wanda jami'an gwamnati suka fada a litinin din da ta gabata. Al'amarin bai saba wa doka ba, tunda dai shugaban kasa na da ikon bayyanawa ko kuma boye kowane irin bayani ya so. Amma ba da bayanan tsaro da Isra'ila ta bayar, musamman ma dai kasancewar ta babbar kawa ga Amurka a gabas ta tsakiya, an ba da bayanin ne ba tare da izinin sa ba. Trump ya kare kansa a Twitter, inda ya ce tabbas daidai ne yin hakan. Har ila yau jaridar ta New York Times ta rawaito labarin mutuwar Roger Ailes, wanda ya maida kafar yada labarai ta Fox News babbar daula. Roger Ailes ya mutu yana dan shekaru 77. A rayuwarsa ya taimaka wajen zaben shugabannin Amurka karkashin jam'iyyar Republican har guda uku, kuma ya jagoranci kamfanin tsawon shekaru 20 har sai da rikicin zargin afkawa mata da zumman lalata ya tursa sashiya bar aikin. Matarsa Elizabeth da ta bada sanarwar mutuwar bata bayyana dalilin mutuwarsa ba. Sai kuma malaika jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labarin fadar gwamnatin Amurka a White House ta karyata rahoton da aka buga a kafafen yada labarai na zargin da ake cewa Trump ya buƙaci tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka FBI James Comey a watan Fabrairu da ya rufe binciken da ake wa tsohon mai bawa shugaban kasar shawara akan harkokin tsaron kasa Michael Flynn. Wani babban jami'i a White House ya bada rubutaccen bayani, inda ya ce duk da cewar shugaban kasa ya sha nana ta bayyana General Flynn a matsayin mutumin kirki wanda ya yi wa kasa bauta don kare ta, shugaban bai taɓa tambayar Comey ko wani akan kawo ƙarshen bincike, ciki har da binciken General Flynn ba. An rawaito jaridar New York Times na cewa rubutun da Comey ya yi, wanda ya ce shugaban kasa ya tambayi tsohon daraktan na FBI a yayin da suke tattaunawa a Oval Office a ranar 14 ga watan Fabrairu na ya kashe binciken na Flynn. Sai kuma jaridar USA Today, inda jaridar ta rawaito labari mai taken Hillary Clinton ta dawo. Yar takarar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Democrats a shekarar 2016 ta kaddamar da wata kungiyar siyasa mai zaman kanta mai taken gabadai baki ɗayan mu, inda ta ce za ta maida kai ne kan ci gaba da hangen nesa wanda ya bata kimanin ƙuri'u kusan miliyan 66. Kungiyar ta kuduri niyyar tallafawa da daukan nauyin kungiyoyin da ke kan gaba wajen tura aƙidin ci gaba da kuma maida aƙidu ko kuma shirin shugaba Trump baya, domin kwace kujerun 'yan majalisu da ke hannun 'yan jam'iyyar Republicans. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa, sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
A gaida Nazir, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyinku da ku masu sauraro kuke ajiye mana.
Assalamu alaikum bayan Amurka. Ai magana Hamidu Kadallabuwa daga nan Kadallabuwa kuma guduma ya jar jifa Victoria Niger. Gaskiya gwamnati ne suka samo wa matasa aiki. Matasa ba su da aiki sai kamata ba. Ya kamata a samo wa matasa aiki. Allah ya sa yanzu haka hukumomin suna jina. Nagode.
Mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto, Najeriya, da Shehu mai da kasari Juma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Labarin da muka samu a jami'ar Borno da tashin bamaban mai mun yi tur da shi, muna fatar in rayuwa ta fita, Allah ka jikanta. Wanda an rayu kuma Allah shi kare su. Allah shi la'ani Boko Haram. Allah ka gwada mana baya gare ku.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Dan Modika, kansila jin daji daga Mandira Shagari, local government Sokoto, Najeriya. yana taya al'ummar jihar Sokoto murna samun haziƙin gwanna wanda haka faɗin sauran rarar kuɗin da aka kama ga ma'aikatan ƙananan hukumomi bisa ga albashin da an kai aka samu raguwar kuɗin na kai naira miliyan 270. Wannan ba ƙaramin alfahari ba ne gare mu, kuma ba ƙaramin alfahari na ga jihar Sokoto.
Assalamu alaikum, sunana Kano Balak da ke wuri Hausare a jihar Yobe, Najeriya. Samarin gurin lokar jama ya kamata ku haɗa kanku ko za ku ci ribar siyasa 2019, amma ku daina siyasa ta wahala ta rashin cigaba. Duk jihar Yobe mun fi kowa iya siyasa, mun fi kowa al'umma, mun fi kowa yawa, amma mune kuma baya wanda ba ma cin amfanin siyasa.
Salamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka. Suna tare da Yusuf Bazuka Meleda Gwalalo a jihar Bauchi. Ina jinjina rundunar sojojin Najeriya, wato rundunar nan mai suna Operation Zaman Lafiya Dole. Game da daƙilewar hare-hare da suke kaiwa, kuma da kama ɗan Boko Haram da ake tsammani mutum 126 da suka kama a hanyar biyu, wannan abu nasu ya yi daidai, kuma Allah ya ƙara musu jagora, Allah kuma ya ƙara kawo zaman lafiya a ƙasar Najeriya. Su kuma waɗannan 'yan ta'adda, Allah Ubangiji ya ƙara ganar da su, daina kaiwa ɗan ne hare-hare, ga watan azumi yana dosowa. Allah Ubangiji ya ƙara kiyayewa.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amerika. Sunana Kano Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe, Najeriya. Ina kira da gwamnatin Najeriya, ya kamata ta yi talakawan Najeriya. Ana shan wahala a Najeriya, ana talauci talakawa, ana tsadar rayuwa. Ya kamata a duba a gaba talakawa ne suka fito suka ci sai fa Buhari, amma talakawa sun zaɓi Buhari ba su ga komai a ƙasa ba. In banda zaman lafiya, yunwa tana kashe mutane ba. Ya kamata a duba a gani fa talaka ba zai iya jure yunwa ba. Yanzu har ta kai ta kayo muna da shekara 2 da wata 5. An yi zo an yi zaɓe, inda aka yi ƙara yin shekara 3 ba kamfen da a shiga. Talakan Najeriya fa talaka fa, shi fa ba zai iya jurewa da yunwa. Mutane duk sun zaɓi can gwamnatin nan don su samu canji. Amma mutane suna rayuwa a masifa da tsadar rayuwa, abinci ya fi ƙarfin talakan Najeriya. Talaucin da ake da tsadar rayuwa, ya kamata a duba a gani talaka ne ba suka kankara sati suka kwana, suka hana idansu bacci don su samu sauƙin rayuwa, amma a cikin wahala suke.
Kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe, bari koma ga Giras ta ba mu labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice.
Safiya, wata mota ta banke mutane suna tafiya da kafa a dandalin Times Square ta kashe wata mace 'yar shekaru 18 jiya Alhamis a birnin New York. 'Yan sanda sun bayyana matuƙin motar ba Amurke ɗan shekaru 26 da suna Richard Rogers, wanda aka sha kamawa sabili da tuƙi a buge. Waɗansu mutane 22 kuma sun ji rauni, bisa ga cewar ma'aikatar kashe gobara ta birnin New York. Huɗu daga cikinsu suna cikin wani mawuyacin hali, sai dai ana kyautata zaton babu wanda zai rasa ransa a cikinsu. Bisa ga cewar kwamishinan ma'aikatar kashe gobara ta birnin New York Daniel Ngiro yayin wata ganawa da manema labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana jiya Alhamis, inda ya fita ƙarara ya musanta cewa ya matsawa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI lamba ta kawo ƙarshen binciken tsohon mashawarcinsa. Ya kuma nemi sanin fa'idar mai bincika, wato mai bincike na musamman da zai gudanar da bincike kan ko akwai alaƙa tsakanin ofishin yaƙin neman zaɓensa na shekara ta 2016 da Rasha da nufin yin tasiri a zaɓen shugaban ƙasar da aka gudanar. Ya amsa wa wani ɗan jarida cewa a tambaya ta gaba, da ya tambaye shi ko ya buƙaci daraktan hukumar FBI na lokacin James Comey ya dakatar da binciken da ake gudanarwa kan mai bada shawara kan harkokin tsaron ƙasa Michael Flynn da aka sallama.
Masu sauraronmu, a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da tattaya gabatarwa, sai kuma Chubahiro Jodone wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau John. Ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.